Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, ina maka maraba da zuwa shirinmu na yau. Na ba da gaskiya a cika kake da farin ciki. Sai ai kokari a bi mu a hankali yayin da za mu kawo sakonni da za su baka bege a rayuwa mara bege. A shiri na yau, ‘yar uwa Kande Jack Danjuma tana shirye da fili na yara. A shirin kuma, Pastor Joseph Jonathan Micah yana shirye da fili na sujada da Pastor Audu da zai ba mu guzuri don rayuwa. Kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Jos a jihar Plateau su ne za su yi mana waka a shiri na yau. Sunana Ishaya Zakaria, ina maka maraba da sake saduwa da kai.
Yara, ku marmatso kusa, ku saurari labarin da nike da shi zuwa gare ku da yamman nan. Barkamu da wannan yamma. Kan labarin da muke da shi yau shine dalilin bacewar Kande. Injin motar ta yi kara girm sai ta mutu, kamar ba za ta kara tashi ba. Baba ya yi iya ƙoƙarinsa ya tada ta, amma ina, gashi kuwa dukanmu a iyalin mun gama shiryawa zuwa majami'a. Baba, Mama, Kande, Jenny da Yahaya, dukanmu mun yi wanka mun ƙure adaka, kowanne gwanin kyan gani, amma motar ta ƙi tashi. To, amma laifin motar ne, ko kaɗan. Dalilin kuwa, motar ta tsufa, tana buƙatar hutu. Nan da nan baba ya buɗe hancin motar, ya shiga taɓe-taɓe ko zai dace ya gyara motar. Ya ja wannan ƙusar, ya ja wancan ƙusar, amma ba abin da ya faru. Ya kwance wannan noti ya ɗaura wancan, duk dai mota ta ƙi tashi. Abu guda dai na lura da shi, zuciyar baba sai daɗa ɓaci take yi. Ba za mu iya zuwa majami'a yau ba, motar ba za ta tashi ba. Baba ya yi magana cikin fushi, ka sake gwada ta da motar har wa yau, in ji mama. To, ke ki gwada don ni kam na gaji. Mama ta gwada, amma kayya motar ta ƙi tashi. Bayan da ya huce, baba ya sake gwada ta da motar, ya buɗe kafuretan ya gyara, ya ja wata wayar da begen wani abu zai faru. Mota dai shiru, ni kam na gaji, ya ce, ina ganin dai yau a gida za mu yi sujada, ku fita ku shiga cikin gida. Jenny da Yahaya su fita daga motar, su shiga cikin gida. Su rufe ƙofa, su zauna a matakalan farfajiyar ɗaki, da fuskokinsu a kwantsare. Kande kuwa sulalewa ta yi ta ɓace musu ba tare da waninsu ya san lokacin da ta sulale daga gare su ba, balle inda ta tafi. Baba ya ƙara gwada iya ƙoƙarinsa don ya tada motar, gashi ma a wannan lokacin ma yana ta zufa, baƙin mai ya lalata masa rigarsa mafi kyan, amma ina motar ta ƙi tashi. Yara, abin ba kyau, ba kyau. Yau zai zama karo na farko a duk rayuwarku da za ku rasa yin sujada a majami'a. To, mu taka a ƙasa mana, in ji Yahaya, wanda shi ne ɗan ƙaramin cikinsu. Mu taka? Ina, yayin da mun isa can, in mun taka za mu taras an rigaya an yi awa biyu da gama sujada. To, mu buga wa wani waya ya zo ya ɗauke mu mana. Ina, ai kowa ya rigaya ya tafi. Yau dai yin sujada a gida ya kama mu. Suna rufe baki kenan, sai ga kande ta ɓullo daga bayan gida. Ina ki tafi? Jenny ta tambaye ta. Kada ki damu, in ji kande. Ta juya wajen baba sai ta ce masa, ka sa mabuɗin motar ka gwada ta da ta sau ɗaya kawai. Babu, ba zan gwada ba, na rigaya na gaji da gwadawa. Na fayi komi don in ga cewar motar nan ta tashi, amma ta ki tashi. Gobe zan buɗe injin in ga abin da ya hana ta tashi. Ka jaraba dai, baba, sau ɗayan nan kawai saboda ni. Kande ta roƙa, tana irin murmushin da kan sa mutum ya yi abin da bai yi niyyar yi ba. Ba komi, zan sake jaraba ta da motar saboda ke, in ji baba. Ya sa makullin motar ya tada, sai ga ƙara kizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Nan da nan dukansu su shiga motar, su kama hanya, baba ya sa wuta sosai. Bayan ‘yan mintoci kaɗan sai ga su a majami’a kuma a kan lokaci. A kan hanyar su dawowa bayan sujada, mama ta tuna yadda su yi duk iya ƙoƙarinsu, amma injin motar ta ƙi tashi, sai kurum farar ɗaya ta zo ta tashi. Ta tuna shi da baba, sa’an nan ta tambaye shi ko ya san abin da ya sa hakan ya faru. Ba ni da wata masaniya ko kaɗan, ni ban taɓa ganin wannan abin almara kamar wannan ba sai yau, in ji baba. Ina jin ni na san dalilin da ya sa hakan ya faru, in ji Kande, ta ce a hankali daga mazaunin baya na motar. Me kike nufi kin san dalilin? Baba ya tambaya, ya ɗauke idanunsa daga hanya ya dubi fuskarta ta madubin mota. Kun tuna lokacin da na ɓace nan na ɗan ƙanƙanin lokaci? Ai, zuwa na yi na gaya wa Yesu irin yadda mun zaku mu je majami’a. Na roƙe shi da ya ta da motar a karo na biyen da ka sa mabuɗi ka ta da motar, sai wa ya yi hakanan. Ni ban taɓa jin wani abu kamar haka ba, in ji baba. Na yi zaton injin motar nan ya gama lalacewa. Wane ne zai taɓa tunanin cewar injina na biyayya da Yesu? Akwai alamun suna biyayya da shi, in ji mama. Kande kuwa ta ce, ni kam na hakikance cewar suna biyayya da shi. Addu’ar da Kande ta yi ga Yesu shi ne asirin tashin motarsu. Roƙi Yesu komai daidai da nufinsa, shi kuwa zai yi maka, zai yi miki. Ƙarshen labarinmu kenan a yau, Ubangiji Allah ya ba mu ganewa.
Ina cikin ruhu a kan ranar Ubangiji, sai na ji,
sai na ji murya baya na kamar ta ƙaho.
Ina cikin ruhu a kan ranar Ubangiji,
sai na ji,
sai na ji murya baya na kamar ta ƙaho.
Cikin ruhu a kan ranar Ubangiji,
sai na ji,
sai na ji murya baya na kamar ta ƙaho.
Ina cikin ruhu a kan ranar Ubangiji,
sai na ji,
sai na ji murya baya na kamar ta ƙaho. Ta na ce mani abin da ka gani.
Assalamu alaikum ya kai mai sauraro, barka da zuwa ga wannan kikkiawan fili na ibada. Mai magana Pastor Joseph J. Micah. Kan maganar mu shine ceton Ubangiji a lokacin bukata. Ceton Ubangiji a lokacin bukata. Karatun mu na samuwa ne cikin Fitowa sura tasa ta 14 aya 13. Fitowa 14:13. Maganar Allah ta ce, Musa ya ce ma mutane, kada ku ji tsoro, ku tsaya kurum ku ga ceton Ubangiji wanda za ya yi maku yau, gama masara wannan da kuke gani yau ba za ku kara ganin su ba har abada. Amin. Za mu yi addu'a. Ya mai sarki Allahnmu, Allah mai kauna, mai jinkai, mai jinkirin fushi, mun gode maka ka iya cetonmu. Mun gode maka domin kai ne Allah. Karbi yabo da daukaka su zama naka albarka namu. Ka bishe mu cikin wannan hidima. A ƙarshe mu samu albarka wanda ana samu cikin sunan Yesu kai ne mai cetonmu. Amen. Kai mai sauraro, Ubangiji mai ceto ne. A duk lokacin da ka samu kanka cikin wata matsala wanda baka san hanyar da zaka fita ba, dan uwa ina roƙonka, mafitarka guda ɗaya ne, ka koma wurin Ubangiji, shi kuwa za ya cece ka. Mun ga wata misali wanda mun karanta, yayin Isra'ila lokacin da sun ki yin biyayya ga maganar Allah, Allah ya sake su aka dauko su zuwa kasar bauta a can ne fa suka dandana amma Allah da yake shi mai tausayi ne Allah mai kauna ne Allah mai jin kai mai rahama ya aiko da bawarsa Musa domin ya fidda yayan Isra'ila su tahi su yi sujada a kasar Kan'ana lokacin da sun fita sun yi farin ciki amma sun kai ga wani wuri wanda ana kiranta jan teku a wannan tsibirin suka tsaya an ce mana gaban su teku ne daman su dutse hagun su duwatsu bayan su kuma sojojin masarawa nan fa an shiga hallin rodani daukakan da da suke daukakawa Musa sun dawo suna bakin ciki sun shiga lokaci na rai kwakwai wanda ana bukatan ceto ba sai inda za a je ba amma maimakon yabo sun fara cakunar Musa suna zargin Musa suna cewa Musa ka fidda mu daga Masar domin ka zo ka kashe mu anan ne amma Musa ya amsa musu inda mun yi karatu Musa ya ce wa mutanen kada ku ji tsoro ku tsaya kuru ku ga ceton Ubangiji wanda za ya yi maku a yau gama waɗannan masarawa da kuke gani a yau ba za ku kara ganin su ba har abada dan uwa ina son gaya maka duk lokacin da ka iske kanka cikin damuwa ka shiga cikin wata mawuyancin hali kada ka manta ka koma ga Ubangiji kama yanda ya ceci yayar Isra'ila za ya cece ka masarawan da yayi magana ban san ko menene zai zama naka masarawan ba mai yuwa damuwoyin rayuwa ne za su zama masarawarka mai yuwa damuwar rashin lafiya ne za ta zama masar naka dan uwa hanya guda ɗaya wanda an ba mu shine mu koma ga Ubangiji mu tsaya gabar Allah Allah da ikon sa da hannun daman sa mai daraja mai iko za ya cece mu daga dukkan bala'in duniyan nan Ubangiji ya maima Musa magana yana ce mishi duk me za ka yi mani kuka ya kai Musa kai magana da yayan Isra'ila gaba gadi ka gaya masu ni da sandarka za ka mika bisa ruwan nan tekun nan za su rabu biyu za ka samu kikkiawar hanya wanda yayan Isra'ila za su taka su haye jan tekun nan madalla ga Ubangiji Allah mai ceto ne mun ga hannun Allah na ceto wanda ya cece yayar Isra'ila yayan Isra'ila sun taka bisa sandararriyar jar kasa a gonnan jan teku suka haye cikin daukaka amma sojojin Masar wanda sun bi su sun halaka dan uwa makiyanka ba za su ga inda kake ba domin Allah za ya cece ka ina tabbatar maka dukkan damuwoyinka Ubangiji za ya cece ka ka bada gaskiya ga Allah kai kira gare shi za ya cece ka koda wace nauyi ne ta dabna ka kira bisa sunan Ubangiji yau ka samu ceto Ishaya 11:16 ya ce mana gama za a samu wata hanyar titi kamar yadda da ya fito ma yayan Isra'ila da Suriyawa suka rufa su a wannan tekun Urdu sun samu titi mai fadi tagwayen hanya yanda yayan Isra'ila cikin daukaka da farin ciki da yabo suka taka sun haye dan uwa kai ma Ubangiji yana kiranka za ya cece ka hakan nan idan mun karanta Ishaya 43 aya da zuwa 3 yana ce za ka rase ta teku ba za ta nitse da kai ba yayan Isra'ila sun rase ba ta nitse da su ba za ka shiga wuta ba za ta kone ka ba mun ji labarin Daniel da abokansa an jifa su cikin kurama ta wuta a kasar Babila wutan nan ba ta cinye su ba daukaka ga Allah ina so sake gaya maka yayan Isra'ila nan har yanzu Allah yayi mana albarka yace gama na kiraye ka da sunana ya kai Yakub babu wahala babu azaba babu dawainiya wanda za ta rusa da kai da ni ba zan cece ka ba gama kai nawa ne dan uwa mai sauraro ina son tabbatar maka Ubangiji ya san matsayin da kake ya san damuwanka fiye da inda kai ka sani hanyar fitarka yana hannunsa koma ga Ubangiji gama za ya yi ceto zuwa gare ka Allah da Isra'ila sun bauta shi muke bauta yanzu Allah da nake bauta shi nake so ka bauta mishi Allah mai rai mahaliccin sama da kasa Allahn da yayi mu cikin kamanninsa da surarsa roko na zuwa gare ka ya kai mai sauraro ina misalin daukakar Allah a gare ka cikin wahalar ka ya cece ka menene zaka kawo gaban Allah wanda zaka kwatanta da ceton Allah zuwa gare ka ina son ka sani bamu da abin da zamu bashi illa mu ce mishi mun gode dukan damuwan da ya same mu muyi addu'a Allah zai cece mu rashi ne muyi addu'a zai mana ta'aziya bukata ne muyi addu'a zai tanada mana domin wannan Allah ya zaya cece mu lokaci na bukata idan kana bukatan wani abu ka koma ga Ubangiji in ya baka ba wanda ya isa ya karba in bai baka ba ba mai baka saboda haka ina kiranka ya kai mai tsauraro Ubangiji zaya tanada dukan bukatun mu idan mun ba da gaskiya gare shi bari wannan shi zama dandanin mu a yau mu yi maganan nan na ba da gaskiya ka ji ka ba da gaskiya kuma Allah shi sa mu cika da imani zamu yi addu'a ya kai ya Ubangiji mun gode maka yanda ka ba mu zarafi mun yi magana cikin ra'ayarka ka yarda ka cika mu da imani bukatun mu na yau da kullun ka biya mana mun roka domin Yesu kai ne mai ceton mu amen
yaya rayuwarka take a yau tana da riba koko hasara ce akwai mutane da suke rayuwa a yau ba sa tabuka komai suna dogaro ga wasu ne domin rayuwarsu suna zama ne a cikin kangi na rashin yin wani abu na ci gaba a rayuwarsu babu abin da suke karawa koko suke bayarwa a cikin rayuwar wasu mutane suna dogaro ne ga wasu domin ci da shan su da abin biyan bukatar su irin waɗannan mutane ba a ganin su da daraja sai dai idan aka hango su suna zuwa akan ce ga wancan malalacin ya taho kuma irin waɗannan mutane sun saida rayuwarsu da martabansu da komai nasu gaba ɗaya zuwa cikin hannun wasu ana masa tunani ne sai dai a nema masa abin da za su ci yaya za a yi duniyar mu ta samu ci gaba idan mutane sun kasance da irin wannan tunanin yaya za a yi wasu suna kirkiro abubuwa da ke kawo ci gaba suna gano wasu sababbin abubuwa amma kai kana bata lokacinka da baiwa da Allah ya yi maka duniya ba za ta darajanta ka ba idan baka tashi ka bada naka gudunmawa akan abin da ke faruwa a cikin rayuwa ba idan baka tashi ka ƙara inganta rayuwar mutane da ke kewaye da kai ba idan baka tashi ka sabunta yadda ake yin wasu abubuwa ba mutane ba za su darajanta ka ba idan rayuwarka shine kai tafiya a cikin takalman wasu mutane koko a cikin suturar su rayuwa tana gaba da ci da sha kawai a'a kada ka kasance kai idan ka samu ka ci ka sha shikenan rayuwa ta fi gaban haka a unguwarka inda kake me aka sanka da shi a gidanka inda kake me aka sanka da shi kai mai gida na gari ne ko ke uwar gida ta gari ce koko kai lalataccen mai gida ne mai tarwa tsamatan unguwa a cikin rayuwarka akwai sarauta akwai mulki a cikin ka yaya za a yi kana rayuwar bawa bauta jahannama ne bauta na hana mutane su yi yunkura su tashi su zama abin da Allah yake so su zama ka tashi ka kakkabe rigar bauta ka dauki suturar mulki ka dauki suturar nasara ka sa a kanka ka kasance da tunani mai kyau mai girma kuma ka tashi ka yi abu mai girma zaka sami abubuwa masu girma a matsayin riba da kuma ci gaba kada ka zauna kana dogaro ga wasu domin duniya ba za ta darajanta ka ba ka tashi ka tabuka wani abu ka bada naka gudunmawa a cikin rayuwar mutane
iya abinda ya sauka kenan a shiri na yau Pastor Audu mun gode maka da wannan guzuri mai sauraro na ba da gaskiya kai ma ka samu albarku a shiri na yau idan kana da tambaya ƙarin bayani bukatar addu'a shawara ko wata ra'ayi za a iya rubuta a tura mana adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com za a kuma iya tura mana da sako a waya ko kuwa a WhatsApp lambar wayar tamu shine 0802841 0970-970-2840-0970-970-2840-0970-970-2840-0970-970-2840-0970-970-2840-0970-970-2840-0970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970-970- shafin Facebook namu shine AWR Sashin Hausa. AWR Sashin Hausa. Ina nuna godiya zuwa ga wadanda sun tallafa domin shirin ya zama da armashi, kamar ita ƴar uwa Kande Jack Danjuma da kuma Pastor Joseph Jonathan Micah da shi mai bamu guzuri Pastor Audu. Muna cewa mun gode. Ba zan manta da choir na Seventh-day Adventist Church daga Jos, Maine ba a Jos Jihar Plateau. Ubangiji ya ci gaba yana muku albarka. A madidina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jagede da kuma Eze Elewemchi, ni ne Ishaya Zakaria da shirya da kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada ka manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.